من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همعة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na alqur'ani mai girma wanda muna cikin suratul a'la insha Allah yau zamu idasa tafsirin rabin wannan sura da muka bari wanda ban idasa shi ba je yau zamu idasa insha Allah zamu tashi tun daga aya ta 9 har zuwa karshe wanda yau insha Allah shine karshen tafsirin mu na wannan shekarar na azumi na watan ramadana wanda insha Allah yau muna da kenan baitin yin karatu na tafsiri kuma muna da khatma ta rihe wannan tafsirin insha Allah da izin Allah tabaraka wa ta'ala wannan da yake da suna sura wannan mun ga ayoyin da suka gabata wanda Allah ɗauke sarki ya buɗe surar nan da umarni da tsarkake shi sannan kuma zo Allah ya bayani akan kudurar shi da ikon shi ta yadda ya halicci dukkanin halittu ya ba wa kowace halitta abinda take bukata sannan ya kadarta duk abinda zai wakana ya shirye yadda halittu gabaki daya zuwa ga abinda yake daidai da halittarsu sannan kuma zo Allah mawauke sarki shi ya huddo abinci na dabbobi da na dukkanin mutane gabaki daya sannan kuma Allah mawauke sarki shi yake mai da ciyayi da tsiro da abinci da suna tsanwaye su koma fara bushashu bakaki sannan kuma hallo Allah mawauke sarki sai ya bayani akan ni'ima mai girman gaske shine wahayin alqur'ani da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da zai bi lokacin da ake mishi wahayi ya yi shiru ya saurara har da za ta tabbata gare shi kamar yadda bayani ya riga ya gabata alhim kuma hallo Allah ya dauki alqawli zai shirye da manzala sama ko kuma zai sauƙaƙe wa manzala sama ya samu shari'a wadda take mai sauƙi ta haka kuma shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce ta yi shari'a ta dukkanin annabawa sauƙi babu tsanani a cikin ta insha Allah yau zamu tashi zuwa ga yani inda ba mu yi ba shine tun daga fadhakkir inna fati dhikra ha zuwa ƙarshen sura kenan insha Allah mala ya karanta tun daga wannan aya ta 9 har zuwa aya ta 13 insha Allah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim fadhakkir fa inna fa'ati adh-dhikra fadhakkir inna fa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
wannan ayoyin Allah madaukakin sarki yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadhakkir kai gargadi kai wa'azi in nafa'ati dhikra idan wa'azi yayi zai amfani duk lokacin da kaga wa'azi zai amfani to kai gargadi kai wa'azi wannan ayoyin mun ga makamantansu da dama a suratul ghashiya wanda daidai gurin da Allah madaukakin sarki ya ce ma manzala sama fadhakkir innama anta mudhakkir Allah madaukakin sarki ya ce ma manzala sama kai wa'azi domin kai ne yin wa'azi kuma a lokacin mun yi ishara zuwa ga wannan aya ta suratul a'la wanda Allah ya ce fadhakkir inna fa'ati dhikra kai wa'azi idan wa'azi yana amfani kenan lokacin amfani sai kai dirasa ka bincike lalle zai amfani wa'azi sai kai wa'azi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin surat zariyat yace wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin Allah madaukakin sarki yace kai wa'azi wa'azi yana amfanin mu'mini sannan kuma a cikin surat qaf Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu 'id Allah yace kai wa'azi da alqur'ani wa zaka ma wa'azi wanda yake tsoron alqawari na narkon azab wanda yake tsoron ya shiga wutar jahannama kai mishi wa'azi da alqur'ani wayannan ayoyi ya riga ya gabata da mu mun karanto su majmu'a sun ma yi haka wayanda muka karanto a daidai ayat ta cikin suratul ghashiya fadhakkir innama anta mudhakkir anan kuma sai muka ga ita wannan ayat da mun karanta ta a can gurin kuma ga gata mun yi musadafa ta wanda take kayyade umarni da ayi wa'azi in an ga alfanin shi kenan ana so lokacin da za a yi wa'azi a san tabbas da akwai amfani shi kuma dama wa'azi yana da amfani to da akwai lokacin da yauna abu a ziyarar anwani amma zai iya sabbaba mutanen masu kasa fahimtar. Na'am, yana da amfani da akwai lokacin da duk amfanin wa'azi zai iya sababa matsala, zai iya sababa rikici, to he a yi takhayyuri na amakinin wa'ab, a nemi gurin da ya dace. Sannan kuma hallo hatta ba da ilimi ana so a ɗora shi a gurin da ya dace, a bai ma waɗanda suke buƙata, ba wanda ba su buƙata ba, inna ma izgili za su yi ko makamanta haka. Duk mutumin kuma da ya kasance aya da alamun zai amfana da wa'azi, to a yi mishi wa'azi, a yi mishi nasiha a fatakar. Kenan, duk da an yi umarni da akan a yi wa'azi, a yi nasiha a kodayaushe, amma ana so a lura da amfanan wannan wa'azin da nasiha. Shi ne nan Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, fadakkir, ka yi gargaɗi, ka yi wa'azi, inna fa'ati zikira, idan gargaɗi da wa'azi zai yi amfani. Kenan, ana buƙatar mutum ya nemi yani lokacin amfanin wa'azi sai ya yi wa'azi. Shine al-Allama Ibn al-Qayyim Ibn Kathir a cikin tafsirin shi lokacin da ya fassara wannan aya yake cewa wa min hahuna yu'khadhu al-adab fi nashr al-ilm, karkashin wannan aya ne ake huddo wani ladabi wajen hudni yaɗa ilimi. Idan zaka yaɗa ilimi in kai karatu, to ana so ka yaɗa ilimi a lokacin da zai yi amfani, ka ɗora shi a gurin da ake bukata. Wannan ladabi ne daga cikin ladabin ilimi, kada ka wulakanta ilimi. Ka sha wahala ka yi karatu, ka dinga zuwa inda ake so, da inda ba a so ka yaɗa shi, na sai ka nemi inda ake bukata, domin ilimi ba kayan wasa bane ba. Shi yasa duk lokacin da zaka ga ka yi karatu kana bukatar ka yaɗa ilimi, to kakka yi tasarru'i, kada ka yi gauga, ka nemi inda ake bukatar ka yi, ko kuma a lokacin da ake bukatar ka yi. Wadha? Shine Ibn al-Qayyim yace wa min huna yu'khadhu al-adab fi nashr al-ilm fala yadahu inda ghayr ahli, mutum in yayi karatu yayi nemi ilimi, kada ya dora ilimi, kada ya yaɗa ilimi a gurin da waɗanda zai gayawa ba sa amfani da shi. Ke ne kasance wanda inda za ka yaɗa ilimi za su amfana da shi, kada ka yi ta yi ya kasance babu wanda zai amfana, sai ka samu malal da kosawa, ƙarshe kuma hannuwa da Allah ka bar dawa, ko koyarwa ce ka barta. Kenan, ana so a yi ta hayyuri. Shi ya sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Ibn Kathir ya kawo asar na Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yake cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uqulhum illa kana fitnatan li ba'dih. Ali ibn Abi Talib yace kai ba za ka taba zantar da mutane ba wannan magana hankalinsu bai kai ba su iya gane ka, face sai ya kasance fitina a gare su. Ya'ni ko wa'azi za ka yi, mawdu'in da za ka yi, bayanin abin da za ka tattauna a kan shi zamto ya yi daidai da wa'annan mutane, saboda za ta iya yiwuwa ka yi musu bayani ta yadda hankalinsu bai kai ba zuwa su fahimce ka, sai ya zamto fitina a gare su. Su ƙaryata Allah a cikin sauri, ka je ƙauye za ka yi musu wa'azi, baka fara ɗauko kaza bid'a kaza waye kaza waye, bi su da salo, fara yi musu magana a kan sallah, su gyara alwala a hankali, sai ka samu mawdu'i ɗaya ka yi ishara a kan dalilu kyakkyawa. In ka jawo hankalinsu suka fara fahimtar ka, to hen ya so he ka shiga musu bayani akan aqida a hankali, shi ba kaɗan. An buɗe wani masallaci a sabon unguwa, za a sa darasi, ka je ka sa littafi na kitabun tauhid kai tsaye, la abu a hankali a sa littafi mataki, ta yanda har ɗan unguwa su fara fahimta, su fara cewa idan dai wannan karatun ba mu dinga hadarta a hankali, ba a so a ce komai kai tsaye za ka yi. Ali bin Abi Talib ya ce in ka ba wa mutane labari, ka ba su ilimin da hankalinsu bai iya kaiwa, to zai kasance fitina a gare su, ka saba ba musu fitina, su ƙaryata Allah, su ƙaryata manzala. A wata ruwaya Ali bin Abi Talib yake cewa hadithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu. Ali bin Abi Talib yace ku zantar da mutane bima ya'rifuna, da abin da su kan iya fahimta, da abin da hankalinsu yana iya ganewa. Wada? Idan kuka gaya musu labari, kuka ba su gaya musu matsalolin da hankalinsu ba ya iya fahimta, kuna so ne su ƙaryata Allah da manzon Allah. Ya zamto kai da kake neman ka shiryar da mutum, kuma ka sabbaba mishi hanyar bata shi yasa zahiri ba a bukatar shi sai kuma lo ba a san tasarruf ai gaugawa sai kuma lo ana so mutum ya zabi ikhtiyaru amake da'awa ya zabi gurin da zai yi da'awa ya zabi guri munasib sai kuma lo bai tin ya zabi guri munasib sannan ya zabi mawdu'i munasib na wannan gurin mawdu'in da yake daidai da wa'annan mutane ba haka nan kawai sai bar a ce a te ko ina a te wazi la a zaɓi gurin da za a yi wazi bai tun an zaɓa wani maudu'i za a tattauna ga wannan yan gurin a zaɓa wani salo wani uslubi a bi taki 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 sai kuma hallo ba komai ba duk abin da ka gani ka karanta a ilimi za ka gaya mata yanzu wannan tafsirin da muke ba duk abin da muka gani ba muka karanta a cikin littattafan malamin tafsiri za mu faɗi da akwai abin da bai iya yi wa a faɗe shi da akwai abin da an haɗe shi ma bayyana amfani ga wanda an kawaci ba da akwai abin da na yake suna bai inganta ba sai a bata lokaci a yi ta faɗe shi kamar yadda za ka ga wasu malamai su yi ta kawo kisosi da isra'iliya da sauransu kenan komai tsarawa ake zaɓawa ake to wannan ayat tana koya mana da yake suna istiratijiya ta da'awa da hanyar da za a bi a yi da'awa shine za a zaɓi mutanen wannan wa'azin zai amfane su mawdu'in da za a yi zai amfane su wani salo za a bi wanda zai amfane su wani hanya zai kamata a bi wani lokaci ya kamata a yi wanda a lokacin wa'azi zai amfane su wanda da sauran yani ababen da ya kamata a bi wannan shine kenan shine Allah wannan aya ta ce fa zakkir Allah yake cewa ka yi wa'azi ka tunatar ka fadakar inna fa'atiz zikra idan wa'azi ya zai amfana kenan a bayanin da muka yi idan ku aka yi wa'azi mai amfani wanda zai amfana to daman ba kowa ba dan kada mutum ya ce to kenan kawai in bar wa'azi tunda da akwai wa'anda ba za su amfana ba sai ayan nan da ayoyin guda biyu za su gwada ma da akwai mutumin da kakka lura da shi shine mutumin da yake kafiri ne bai hutu na hutu da Allah kakka lura da shi wa za ka kalla mumin zai amfana da wazi ne tsoron Allah zai amfana da wazi to shi za ka kalla wajen amfano wazi dama wanda kawai ka san kawai ba shi ba fahimta ya riga ya gama yanke hanyar shi da Allah ya riga ya gama hutu da Allah bai ya riga ya yanke alaƙar shi da Allah to wannan kada ka duba akan cewa tunda shi bai amfana ba bari bari la ka duba wanda suke da tsoron Allah wanda suke san addini wanda kuma a kowane da Allah ta yi sannan dai a kowane hali dai ana buƙatar salo mai kyau shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ta yadzakkaru man yakhsha haƙiƙa wanda yake tsoron Allah maɗaukakin sarki zai wa'aztu zai amfani da wa'azi to wannan zaka lura masu tsoron Allah masu bauta Allah da gaskiya kowace hanya kowace hanyoyi wanda ke da kwai a yau za a ga da akwai waɗanda suke yin abin dan Allah a kama a turuk na sufiya ne kama a yan galgajiya kama a yan waye da akwai waɗanda dan Allah kawai suke kawai rashin ganewa ne da rashin fahimta to wannan za ka kalla ba wanda ba fito na fito yake da da'awar kiri-kiri ya karanta ya sani ba wanda ba an zo ana karanta hadisi in hadisin yana magana ne akan sunna da sauransu ya ce amma wannan yana daga cikin me yake suna wannan yana daga cikin makirce ɗan izala su suka sa a littafi to me suka sa a littafi to me amfani kuma a lokacin ka dinga koya mutane ɗauki wani littafi da wanda kana tunanin babu makirce ɗan izala in ka haka ne ba da littafi da za ka karanta musu ya ce wadah Allah ke ba kenan banda wanda suka huto suke kirkiri za ka duba masu tsoron Allah wanda suke yi dan Allah sai ka yi wa'azi dan sa amfana wadah Allah ke maka shi ne Allah maɗaukakin sarki ce sai ya zakkaru man yakhsha haƙiƙa wanda yake jin tsoron Allah zai wa'aztu zai amfana da wannan wa'azi shi ne a cikin surat Qaf Allah maɗaukakin sarki ce fa zakkir bil qur'an
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
من يخشى إن وند زي أنفان دوازي شيني من يخاف وعيد وند يكي وجون أورخ أزاب الله تو وند زي أنفان دوازي واضح وند بيان جيادة واتا أكن وند آية سورة قاف إن شاء الله shine Allah maukin sai yake ci anan sai zakkaru man yakhsha hakika wanda yake jin tsoron Allah zai wa'azu zai amfana da wa'azi wannan shine da'awa shine tushen da'awa dama kuma Allah maukin sarki ya riga ya bayyana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati faddal
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana
Allah maukin sarki yace kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikma hikma magana mai kyau wal maw'izati al hasana da kuma wa'azi mai kyau baitin hikma wajen salon magana kai amwani da magana mai kyau da ta yi daidai da yanda mutumin zai fahimce ka sannan kuma da wal maw'izati al hasana da wa'azi kyakkyawa mawdu'i kyakkyawa wanda yake daidai da shi haka ake so a yi da ai wa'azi saboda kai gurinka ya fa'idanta ya amshi kiranka la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umri ni'am maza da sai ce wallahi Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka shi ya alkhairi a gare ka game da garke na jata da rakuma a lokacin ya ni babban alfahari garke da jawo ya rakuma to mutum da ya shirya a gare ka shi ya alkhairi ya kasance kana da garke da jata da rakuma to wannan ake so shi yasa mai da'awa ana so ya zanto yana da hirs ala alkhairi ala khairin dunya wal akhirah min mansuh lahu mai da'awa ya zanto yana da kokari akan ya samarwa wanda yake mawa'azi wanda yake magargadi ya samu mashi alkhairin duniya da lahira to in dai haka na sanuwa mutum alkhairi ka samu mashi alkhairin duniya da lahira to tabbas zaka bi salo mai kyau wajen isar mashi da dawa mu'amala kyakkyawa wajen isar mashi da dawa to haka ake bukata wa'annan ababan su suke tabbatar da da'awa ta isa yanda ake bukata shi yasa Allah maukin sarki kica manzo da sarki kica Allah maukin sarki kica wa manzo da sama qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikin Allah maukin sarki cewa manzo Allah ka ce musu hadhihi sabili wannan shine tafarki da addinin Allah ina kira zuwa gare shi ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah mai da'awa ana so kiran shi yayi insibabi ya kira mutane zuwa ga Allah izuwa ga sanita addinin Allah ad'u ila Allah ala basiratin akan basira akan ilimi basira ilimi hikma akan haka nake yin da'awa ta da su nake yin da'awa aw ana wa man ittaba'ani manzo Allah mauki sarki yace ka ce musu kai da wanda yake banka duka haka da tafarkin da'awa in kana so ka yi da'awa kyakkyawa ka yi da'awa irin ta manzo Allah sassawa ya kasance ala basira ya kasance zuwa ga Allah kake kira da uslubi kyakkyawa da ilimi Allah ya taimaka Allah sai rafa shine na Allah mauki sarki yace sai zakkaru man yakhsha hakika wannan wa'azin mai amfani idan ka yi shi a lokacin amfanin shi to wanda yake tsoron Allah zai wa'azu zai amfana da wannan wa'azi wa yatajannabu hal ashqa shi kuma shaqi kafiri wanda bayyada alkhairin duniya da lahira su wa yatajannabu ha zai nesa da wannan wa'azi ba zai amfana da shi wa yatajannabu hal ashqa al ashqi shine wanda ya kai mubalaga wajen shaqawa ashqawa shine rishin alkhairin duniya da lahira baka da alkhairin duniya saboda kai asarar duniya baka samu ba ladanta a lahira sannan kuma zo baka da alkhairin lahira saboda mutun ya samu gidan wuta jahannama to shine ash-shaqi to al-ashqa muqra wanda ya kai muqra wajen yani shaqawa wajen iyata ta duniya da lahira to al-ashqa kafiri shine kafiri sai wa yatajannabuha sai ne santa da wannan wazo ba zai amfana ba duk wa'azin da za a mishi ba zai fahimta ba duk wa'azin da za a mishi zai gwada kawo bai ji ba ma a rai duk faɗakarwa da zai gwada kawo bai ji ba wada wannan kaga yani duk mutumin da yake da wannan sifa ta shekawa to da akwai mutuwa wa'azi ayoyi hadisai duka ba su mishi amfani shi na zama ukin sarki ce wa yata jannaba al ashqa shi wane ne al ashqa nan kawo kai tambaya shi wannan al ashqa wane ne sai Allah mauki sarki ce alladhi yasla nar al kubra shi ne wanda zai shiga wuta wadda take mai girma alladhi yasla shi ne wanda zai shiga annara wuta wadda take al-kubra mai girma yasla yadkhulu ma'a al-ihtiraq biha yasla zai shiga wuta tare da kuna da me yake suna da wutan wannan al-kubra wannan wutan babba wa babban wuta me yasa aka sanyawa wuta ta lahira ko kuma wuta ta jahannama aka sanya suna annar al-kubra الحسن البصري العلامة الحسن البصري كتوى النار الكبرى نار الآخرة وتا ميجرما إذتي وتا تلاهرة والصغرى نار الدنيا كرمكم إذتي وتا تدنيا يازو أحاديثي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث دا أبو هريرة يرويتوش حديثي وانده يكي متفق عليه من ذا الله سلسل كتوى نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من جهنم manzala sai muke cewa wuta ta ɗan adam ta wannan duniya yace allazi tukuduna wala kuke kunnawa ku yi abinci ku ji dimi da sauransu wannan wuta ta wannan duniya juz'un min 70 juz'an min jahannama yanki ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannama duk irin yanda kake tunanin wuta ta duniya za ta kai kaso 1 ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannama kake tunanin wuta ta gas ko ta murmu ko ta shayi la kaje ka ga alasan misal gurin da ake huddo iranio da makamanta ga yanda ake banka ma mushi wuta ga yanda wuta take ci yanda inda za a je wa sharuwa ka yanda isa rama ta kone irin wannan wutar ta duniya duk mun girmanta duk mun girman wannan wutar ta duniya duk mun tsananta duk mun karhinta to kaso 1 ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannam lokacin da manzo Allah sai ya faɗa haka sai sahabbai suka ce ya rasulullah in kayat la kafiya wallahi inda za a ce ma wutar jahannama ta kasance ka wutar duniya ce wallahi ta isa azab a ce wutar jahannama daidai wutar duniya ce kai ta isa azab to amma kaso 1 ne daga cikin kaso 70 na wutar jahannama wannan wuta ta duniya kaga ya cancanta a ce mata annarul kubra wuta mai girma she manzo Allah sai ba su amsa ya ce innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'an to ku saurara ku ji wutar jahannama ta yi wannan wutar ta duniya da kaso yani 69 adadi 69 karfi 69 ta yi wutar ta duniya kuma an aka ce ma wuta ta duniya kakka kalli wuta wannan yar karama wadda kake da huwarka wuta za ka yi tasawuri wadda ba ka taɓa tunanin za a iya samun irinta irin wannan wuta ake yi to wuta ta duniya kaso 1 ce daga cikin kaso 70 na wutar jahannama manzo Allah sai sun yake cewa wuta dan mu san girman wuta ita da kanta ma cin kanta take ita da kanta tsoron kanta take ta cancanci a sanya mata sunan annarul kubra wuta mai girma manzo Allah sai yake cewa wuta ta yi kai kara gurin Allah tace akala ba'du ba'da shashi na yana cin shashi ya Allah sai Allah ya bata izini ta yi lumwashi guda biyu a shekara ta yi lumwashi guda biyu tsananin zafi da ake ji tsananin zafi da ake ji lumwashin ta ne tsananin sanyi da ake ji lumwashin ta ne abun mamaki zai iya kasancewa tsananin zafi da ake ji lumwashin ta ne tana huddowa ta shaka huddowar ce za ta yi tsananin sanyi kuma da ake ji ta shaki zahin to yanzu kuma da huddowa kuma a cikin zafi za ta yi to wannan tsananin sanyi lumwashin ta ne wala'alla shaka da ta shaka sai zahiri duka ya bar duniya sai muke jin tsananin dare da tsananin sanyi to kuma a cikin zahiri kuma dole sai ta huddolin washin da ta shaka to sai za mu ji tsananin zafi to wannan ita ce wuta shi yasa manzo Allah sai ce idan rana ta yi tsanani ta yi zahiri fa abridu ala salat sallah ta azhar ku dan jinkirta ta har sai sanyi wada wannan ita ce wuta ta cancanta ce mata annarul kubra sannan ya zo a hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abi Huraira wanda Abi Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo da sabani a wata ruwaya magana manzaga ce a wata ruwaya magana Abi Huraira ce wanda Imam Tirmidhi da rawaito yake cewa ukida alan nari alf sana hatta ahmara wuta ta jahannama an rura ta an rura ta shekara dubu akai ana rura ta har sai da ta koma jajjawa sannan aka ƙara summa ukida alaiha alf sana hatta biyadda sannan aka rura ta shekara dubu kenan aka hada da wacce dubu biyu har sai da ta koma fara a dubu na biyu a dubu na uku summa ukida alaiha alf sana hatta aswada a dubu na uku aka rura ta dubu shekara dubu daya sai da ta koma baka tilinda yayin manzon Allah sai ya ce ko kuma Abu Huraira a sakan sabanin da aka samu na rawaito hadisin koma ko shi ne koma fuli yace fa hiya sauda muzlima baka ce mai duhu shi yasa aka sanya mata suna jahannama to ta cancanci a sanya mata suna annarul kubra wuta wanda take mai girma saboda wannan wuta ta duniya karama ce balma jariri ya ce balma wal Allah harshe ne ko hayaki na wutar jahannama tiyanda mutum yake tunanin wutar jahannama za ta kai ta huce rangoyi sai dai a baka labari ta yadda hankalinka zai iya gane saboda abinda ba gani ba duk yadda za a baka labari sai dai a yi kokarin kwatanta ma yadda za ka iya ganewa a nan gobe amma in mutum ya ganta kirkire wannan musiba take ta riga gabata a gare mu za a huto da ita wutar jahannama tana da linzami 70,000 tare da kowane linzami mala'ika 70,000 amma a duk da haka tana rinjayarsu wutar jahannama Allah kiyaye Allah tsare mu da ita to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan wanda ba zai nisanci da wa'azi ba zai amfana da wa'azi ba shine wanda allazi yasla an-nara kubra shine wanda zai shiga wuta mai girma wutar lahira wutar jahannama zai shiga wuta mai girma wutar jahannama kona shi a cikin ta idan ya shiga ciki yaya azaba take tun mala ya mutu fiha wala haya ba shi ba mutuwa barantana ya kijin kankanan azaba ba shi ba rayuwa mai daɗi shi ba mutuwa ba shi ba rayuwa la ya mutu fiya summa la ya mutu fiya sannan ba zai mutu ba a cikin wannan wutar wala yahya ba zai rayu ba ba zai mutu ba domin ya huta daga azaba sannan wala yahya ba zai rayu ba rayuwa ta kirki ya tabbata a hadisi manzo Allah sabai yace idan ɗan aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta za a ce ya ku ɗan aljanna ku leko ya ku ɗan wuta ku leko a kawo mutuwa a sura ta wata dabba a yanka ta a ce to ku ɗan aljanna ku rayu kuna da rayuwa ba ku ba mutuwa to ku ɗan wuta kuma kuna da rayuwa ba ku ba mutuwa ɗan aljanna su yi murna akan ni'imar da suke a ce ba su ba mutuwa su yi murna su ji daɗi amma ɗan wuta baƙin ciki kan baƙin ciki in aka ce ba ku ba mutuwa wannan ita ce wuta Allah ke yi Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul fatir wallazina kafaru lahum naru jahannama
wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhi fayamutu
la yuqda alayhi na wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu
la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha
kadhalika najzi
kadhalika najzi kull kafur kull
kafur na Allah mukin sai yake cewa wallazina kafaru a cikin suratul fatir yake cewa wallazina kafaru wa'inda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki lahum naru jahannama suna da wutar jahannama a cikin zai musu azaba la yuqda alaihim fayamutu wa za a hukunta musu mutuwa ba da za su mutu har su huta ba su ba mutuwa ba za a hukunta musu mutuwa ba ba za a zartar da mutuwa a garin su ba da za su mutu wala yukhaffafu anhum min adhabi sannan kuma zo ba za a rage musu ba azaba wannan wutar jahannama ba mutuwa ga azaba kunta yau shekaruwa take كلما خبت ذنهم سعيرا دلوك تمدى تنوازا هي كارا كارا مسوء زي موتا الله يكبر. كذلك يجب كل كفر الله ما أكسر كيتي هكا ميكي ساكا وتاوى دكا نمي كافر تيما الله ما أكسر كيتي أتكلم سورة زخرف الله ما أكسر كيتي تيوى بيتن سن أن أريد أعزابا هيسن تيوى تنين كيرا ملائكة متوى سن تيوى كي يوقع منا وبنجي كي يكشي موتا ونادو يا مالك
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكرون
سكيرا سكي يا مالك وانا شغبان ما سقاد متجانوا سكي ونادوا سكيرا سنجا تيوا يا مالك يا كي مالك ليقض علينا ربك دا الله كروك أمن أبنجينك يا كشي مموتا ko kuma da Allah ka ga ubangiji ka ga ubangiji ka ya zarzar da mutuwa akan mu muta muna so mu mutu ya kabi alaina rabbu kala innakum makizun haya ba su amsa yace kowa anan za ku dawo mu a haka ba mutuwa ba rayuwa ba mutuwa barantana ku huta ba rayuwa barantana ku ba rayuwa mai kyau mai dadi ta ni'ima tsakanin mutuwa da rayuwa haka ku ta shan azaba Allah yake wannan kafiri su haka za su dawwama wayanda ka san kafirce mu Allah amma wanda ke da kai imani a cikin shi daidai gurgurdan miskala zama inda ma yayi laifukan da suka sa a kan shi wutar jahannama ya zo a hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah zai hukunta mutuwa a kansu daidai gurgurdan lokacin da azaba ta kai azabar da ya kamata a yi mishi na zunubin shi sai Allah ya zartar da mutuwa a kan shi masu yin ceto ceton manzala sassama ceton wasu daga cikin iyallan shi da ceton wasu daga cikin yan uwan shi da makamantan haka sai su cece shi a wannan lokacin da kuma ceto na Allah wanda shi ne na ƙarshe wanda za a ɗauki zai ɗauke duk wani wanda da akwai daidai gurgurdan da yake zuwa miskala zarra na imani a sa shi a wannan aljanna a hadisi wanda Imam Muslim da Imam Ahmad suka rawaito daga hadisi Ibn Khudri manzo Allah sai sai yake cewa amma ahlul nar alladhina hum ahluha su ma abuta wuta wanda su ne ɗan wutan na asali kafirai ke tsantsa la ya mutuna wala ya hawu ba su ba mutuwa ba su ba rayuwa take amma unasu to da akwai wasu mutane wanda mu munene musulmi ne yuridullahu bihim arrahma Allah yana so ya ji kansu an musu azaba daidai gurgurdan zunubin su Allah yana so ya ji kansu fayyito mu ya Allah ya hukunta mutuwa a gare su sai Allah ya hukunta mutuwa a gare su finnare a cikin wuta su mutu su kone yanda ka san gawai fayadkhulu ayyuhu shufa'a a lokacin masu ceto ne su shigo ceton manzo Allah sassama ceton me yake da suna mutum in ya mutu ƴaƴan shi su iya ceton shi ko kuma shi uban ya cece wasu daga cikin ƴaƴan shi ko kuma ceton mutanen kirki mutanen kwarai ko kuma ceto na Allah wanda shine na ƙarshe wanda duk wani wanda ke da kwai je ne gurgurdan miskala zarra na imani za a hudo shi daga wuta sun kone sun yi baki sun koma kamar gawaki in an hudo su ba haka ba za a sa su aljanna sai a je wasu cikin tabki na rayuwa shine wanzar sun ce fa yadkhulu alaihim shufa hay masu ceto su shigo su cece su fa ya'khudhu ar-rajul ansara wa yakaga mutum ya zo ya amshi ya ceci wa'inda zai taimaka musu ya cece su kawai yadda muka bayyana dai ceton kala-kala ne wani darasi ne shi ma bai zama kai shi fa yubituhum fi nahri al-haya ya aje wasu cikin ƙorama ta rayuwa a wata ruwa aka ce ƙorama ce ta aljanna a bakin aljanna take in aka je wasu sun yi baki kawai gawayi to ana je wasu ne su dawo kamar asalin halittarsu su dawo kamar ba su taba ba ƙonewa fa yanbituhum fi nahri al-haya ya azawa cikin ƙorama ta rayuwa daga sai an je wa su dawo da jikinsu kamar ba su taba ƙonewa ba shine nahrul janna ba ta da yake fa yanbituna nabat al-habba fi hamim sayf sai su yi tsiro yanda kaga nama jikinsu da komai ya yi tsoro yadda kaga inda kwayar gero kwayar hatsi ko kuma masara za ta fada akan ajerin ruwa ko kuma akan ciyayin da ruwa yake tahowa da su za ta iya tashi haka za su tashi wadah wannan sune yani abin da yake wakana kenan duk wanda ya kasance da akwai imani daidai gurgudun misqala zarra a cikin zuciyar shi Allah madauki sarki yana hudo shi to kafiri shi ko wanda ya mutu yana shirka wanda ya mutu yana kafirci to shi kuma Allah bai ya gafarta mishi ko dai shi dan wutar jahannama ne zai dawoma a cikin ta innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wa
innahu man yushrik billahi faqad
harrama Allahu
faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wa
جنته فقد حرم الله عليه
فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار
الله مدوكين سركي yace dukkanin mutumin da yayi shirka ga Allah madaukin sarki ya mutu a haka to Allah ya haramta mishi shiga aljanna makomashi da matabbatar shi tace wutar jahannama inna Allah la yaghfiru an yushraka bi
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha
Allah ba wuce sarki yace bai ya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka amma wanda yake laifi kasa da shirka to Allah yana gafarta mishi bayan an sa shi wuta ya an azabtar da shi Allah ya gafarta mishi wani ma kai sai an sa shi wuta almin huwa tahta almashia yana karkashin mashi'a ta Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mishi in Allah ya ga dama ya kama shi da azaba sannan daga baya makomashi dai aljanna amma wanda sharadi ya kasance ba shirka ba ita kuma shirka kuma a nan tawali gare ta jama'a da akwai shirkar da kake gani ka bauta wa nan Allah da akwai shirkar da a cikin aqida take a cikin zuciyarka take kai hatta da akwai shirkar da take naso san zuciya in yayi yawa yana kai zuwa ga mutum ya zamto mai bautawa zuciyar shi ne bawa ne zuciyar shi mushriki ne a zuciya ara'aita man ittakhadha ilaha hawa
ara'aita man ittakhadha ilaha hawa wa sallahu Allah ala ilmihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
kaga wannan ya riki ubangijin shi san zuciyar shi to wannan shi ma nau'i ne na shirka da akwai shirka wanda ake ce mata astughra riya shine riya kai aiki dan wani ya gani ya yabe ka aiki ne wanda ake yi dan Allah kai kuma kai shi dan wani ya gani ya yabe ka ko kuma a ka riga ka yi shi ba a gaban wani ya gani ya yabe ka ba ka riga ka yi shi daga baya ka bada labari sum'a kenan nau'i ne na riya ka bada labari dan in yaji da yabe ka ce kai kai kokari kawai yanzu da yake faruwa ka gaba tana ce hei da sahiya ka gaba tana ta bada labari wallahi jiya a kiyamar nan kai na sha wahala kai barci nake ji ko kada ka yi wannan matsala ne kaga mutum ka zo kai ibada ka gaji ka tsaya tsayin dare amma kuma ka zo ka fata aikin ka a gurin wani bawa to kaga wannan duka nau'i ne ya shirka wasu malamai suke cewa wannan ayar duka tana ɗauka shi yasa mutum ya zamto fi haza a cikin yani rikici a cikin yani taka tsamtsam dan kai zai wada a cikin shirka Allah ke yi Allah ka raba mu da shirka to wannan shine hali na dan wuta Allah ke yi to shi yasa Allah madaukakin sarki a nan gurin ya sanya mu wutar wannan annar al-kubra kuma Allah ya ce la yamutu thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan in ya shiga wannan wutar mai girma ba shi ba mutuwa a ciki barantana ya huta sannan kuma lo ba shi ba rayuwa rayuwa mai daɗi mai karamci bai zai dawoma a azaba Allah ke wannan shine dai bayanin da ya riga gabata fadda sai ayoyin
qala aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
نعم الله ما أخي سلكي سي يأي مغانا أكام يعني وان دي يسألك كي كيش يا رب واضح Allah madaukakin sarki yace kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya tsarkake kanshi da imani kamar yanda a cikin surah al-mu'minun Allah ya bude cewa qad aflaha al-mu'minun
qala aflaha al-mu'minun
sun rabota saboda me yasa suka rabota saboda sun tsarkake kansu da me da wannan imani Allah mawauke sarki anan yace qad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya tsarkake kansa wannan ayoyin ayoyin surga sun gabata tare da cikin surah ash-shams da makamantan haka kenan wanda ya tsarkake zuciyar shi ya rabota sannan baitin ya tsarkake zuciyar shi sai kuma yayi wasu ayyuka wa zakara isma rabbihi sannan ya ambaci sunan ubangijin shi yayi azka yayi yawa ta yin azka wa salla fa salla kuma wa yayi salla wannan shine fassara ta farko a farshi am tsarkake zuciya mutumin da ya tsarkake kanshi ya tsarkake ranshi ya tsarkake zuciyar shi ya rabota ta dukkanin nau'i na tsarkake zuciya sannan kuma allo wa zakara isma rabbi mutumin da yayi azkar ya ambaci sunan ubangijin shi yayi azkar sannan kuma allo yayi sallah yake yayi sallah kamar yana tabbaka wannan aya aqimis salata li zikri lokacin da ka tunani ka tashi kai sallah ka san da cewa zaka yi munajati da shi sai ake so ko da yaushe bawa ka dinga yawan tuna Allah madaukakin sarki ka dinga hararo Allah shi zai saka duk lokacin abin da yake wajibi akan ka yazo ka tashi da gauga kai abin da yake na haram ka bari amma an yi zanto zuciyarka gafila ce to shedan gafalan da zuciya yake bukata jira yake kawai ka zanto gafalan ne sai yazo ya ta ruda sanya maka ruda ana so ko da yaushe ka dinga tuna Allah aqimis salata li zikri wasu malamai ta ce la aqimis salata li zikri kai sallah domin ka tuna da a sallar za ta taimaka ma a kan ka samu tunawa da domin a ciki za ka yi munajati da sauran yani bayanin da ke ciki haka kenan nan gudu shine Allah mawaki sai ke ce wa zakara isma rabbi sanan ya ambata sunan ubangijin shi yayi azka fa salla kuma yayi salla wannan fassara ta farko fassara ta biyu suka ce qad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya bada zakka ta dukiya wanda take wajibi akan shi sannan kuma wanda yayi sadaka ta mustahabbi zakka kala kala ce da akwai zakka ta dukiya ta kudi da akwai zakka ta kai ita ce zakkar gono wanda kwana nan za ta kasance wadah samari a kiyaye idan gidanku ba a hudda ma dole ka hudda ma kanka wajibi ne akan ka wadah ka tambaya shin ana hudda min zakka ta hudda kai ko ba hudda in ba hudda ma to wajibi ne akan ka hudda ma kanka zakatul fitr ita ce wadda take wajibta bayan an ga wata da ghurubi shams ko kuma da ketowa al-fajr kuma ya halatta a bada ta kafin me yake suna kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana ana so a bada ta kafin a je idi idan aka je idi shikenan ta tsari wadda sadaka ce daga cikin sadaka dole kuma yayi kafara kadan inda ake bada sa'i daya sa'i da shine kusa da tiya daya in ka bada tiya daya yayi amma tiya daya ta danzarta sa'i daya kilo biyu da rabi wadda in kilo ne kilo biyu da rabi in da tiya ne tiya guda in kuma ka samu abin awon na sa'i sai kai mudu kuma in a mudu ne mudu hudu inda mudu za ka bada mudu hudu inda sa'i sa'i daya domin sa'i daya mudu hudu ne wadda inda tiya ne in ka bada tiya daya ka dan zanta kadan sannan inda kilo ne kilo biyu da rabi in kuma da hannu za ka yi awo cikon hannu na mutum matsakaici guda da yake suna guda hudu domin cikon hannu ne mutum matsakaici mudu ɗaya ne amma banda mutumin da hannun shi dan mitsitsi ne banda mutumin da hannun shi kan tarere ne kenan irin hannun ya mu matsakaita wala Allah ya taimaka sannan wajibi ne akan kowa hatta ma'aikacinka almajiri wanda yake aiki a gidanka wajibi ne alkhadam mai maka hidima ma wajibi ne ka hudda mishi dan lakwal in yazo gidanka ka tambaya ɗan uwayen shi sun fidda mashi a can to in ba su fidda mashi ba dole ne kai ka fidda mashi almihimu wanda cin abincin shi a kanka yake hatta yaron ka a kasuwa in ya kasance bai da gida in ya kasance ba mai gida bane bai mai zaman kanshi ya ne san kande ne haka shi ba ke shi ma ka tambaye shi yaya ana hujja ma zakka ta hujja kai ko kuma zaka hujja da kanka in ya ce zai hujja da kanka to babu laifi kenan ba idan hujja ba a ba hujja hujja mu fadah ana huddawa ne daga abinci zaka iya huddawa hatsi masara shinkafa wannan macaroni da makamanta haka duka kana iya huddawa hatta da dabino kana iya huddawa da dabino da makamanta haka almin dai abinci wadah wanda yana kai musamman dai a nan gurin zai iya kasance dabino ba abinci bane amma gurin Laraba dabino abinci almin wa'annan hababan duka kana iya huddawa da su kuma kai kokarin neman abin da yake amfani da akwai lokacin da zai kasance hatsi yayi amfani yanzu zai tsada gare shi wadai ada ne bai da tsada malamai suke yuya kare da hudda da shinkafa to yanzu wallahi Allah ma ya yi shinkafa tsada ga masara ita ma da ta tsada gare shi yanzu mutane da ma shinkafa za su da wadai Allah ya taimaka kenan wannan shine dan munasaba ta kama sai muka yi ishara akan abin da ya shafi hukunce na zakatul fitr wadai wasu malamai suka ce kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya bada zakata dukiya wasu kuma malamai suka fasarta haqiqa ya rabota wanda ya bada zakatul fitr wadai wasu kuma suka ce kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya tsarkake kanshi da dukkanin ayyukan wadai kenan fassara na uku in zakata dukiya ce kenan ta yi munasaba dama a wurare da dama ana hada sallah da zakka wadai fadda karanta mana ayat da aka hada sallah da zakka ayat da aka hada sallah da zakka ya yi jawab a kimin salata hayo
adarowa
يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقرأتم الله هيا من مؤمنة الميم آيوين داما أن يؤمنوا دا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتأي دا صلى كبار زكاة زكاة دوكيا كاقا أنا هات أزبوري هيس كتش أنا مقولون تندى أنا أما تصلى كينا قد أفلح من تزكى وان دي بار زكاة دوكيا wa zakara asma rabbihi ya ambaci sunan ubangijin shi a kiran sallah fa salla sai yayi sallah mutlaqan wasu suka ce la zakata fitr ake ne kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya bada zakka zakatul fitr wa zakara asma rabbihi ya tuna da sunan ubangijin shi yayi takbirat inda ake a ranar idi wadah ya ambaci sunan ubangijin shi yayi takbirat inda ake a ranar idi fa salla yayi sallah idi wada kenan anan gurin wa zakara asma rabbi takbirat inda ake a rana ta idil fitr ana takbirat idil adha ana takbirat shi idil adha ma hatta ayyamu tashrik duka ake yin takbirat to wannan takbirat in ya wa zakara asma rabbi kenan ya ambata sunan ubangiji fa salla sai ya salla sallati am ayyan ma kana kuma ya kasance almuhim dai fassara ta farko ta yi daukan ma'anar tunda fassara ta farko ta tattare duk abin da aka faɗi kuma ta tsara da wasu shine kad aflaha man tazakka haqiqa ya rabota wanda ya tsarkake kanshi da ayyuka na kwarai zakka zakatul fitr duka suna cikin ayyuka na kwarai da sauran ayyuka da dama wa zakara asma rabbi sannan ya ambata sunan ubangiji ya lura da yin azkar sawan azkar in sallah ne na kiran sallah ne na makamanta haka almuhim yana yin azkar fa salla kuma an zo yana yin sallah yana kiyaye sallah to duk wanda yake yin wannan ayyuka yake kiraye su haqiqa ya rabota kenan a wannan fassara zai kasance zakara asma rabbihi khasun ne ba'da al'am da aka ce kad aflaha man tazakka ya rabota wanda ya tsarkake kanshi da ayyuka na kwarai yana daga cikin ayyuka na kwarai sallah da ambaton Allah to bai cin haka bai cin muhimmancin su sai a ƙara bayyana su wadah Allah ya taimaka kina wannan shine wanda yayi haka ya rabauta to sai kuma wannan kenan kamar an yi bayani ne akan halin mumulai na kwarai sun kasance suna tsarkake kansu da ayyuka na kwarai sannan kuma hallo suna ambatan sunan Allah suna yin azkar sannan kuma hallo suna yin sallah suna kiyaye sallah wadah to hali na kafirai kuma bal tu'thiruna hayatad dunya ko kuma wanda yayi kamanceceniya da halin su sune bari ko kuna yani kuna faddala rayuwa ta duniya tu'thiruna hayatad dunya kuna fifita rayuwa ta duniya kuna san rayuwa ta duniya kuna isa na rayuwa ta duniya ku faddala rayuwa ta duniya a lamarin ka za ga da dama mutane yani wannan tabi'a tana kasantu a gare su alhali asali tabi'a ce ta kafiri shine yana fifita rayuwar duniya a koda yaushe duk abin da zai yi rayuwar duniya yake fara gani to in mutum ya sifanta da wannan sifa ce daga cikin irin sifofi ta kafiri Allah ya tsare Allah ce bal tusiruna hayatud dunya bari kuna fifita rayuwa ta duniya alhali wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira rayuwa ta lahira tahi alkhairi kuma tahi wanzu duniya faniya ce mai gushewa ce ita kuma lahira baqiya ce shi yasa Allah ya kace sarki ce wal akhiratu alhali rayuwa ta lahira khairun tahi alkhairi game da wanda ya aiki na kwarai wa abqa tahi wanzu tahi tabbatuwa domin rayuwar duniya gushewa take za a yi lokacin da babu duniya babu duniya amma lahira tana nan a wanzu ila abadul abidin abadan da babu ƙarshe wada to wannan nasiha da ta kasance a nan gurin wannan nasiha da ta kasance a nan gurin sai Allah mabukin sai ke ce inna hadha la fi suhufil ula lalle wannan yana daga yana cikin me yake suna littafai na farko الصحف شيني جمع لنا الصحيفة شيني عبارة عن أكل للتافي أنا نيند شيل التافي هنا تكل للتوافين وفوق ونا أبن دا أكو إلى تكل للتوافين وفوق ما لما تفسير السنسة مصابعني شو ونا أبن دا أكو إلى تند قد أفلح من تذكى إزوا هذا آيو إنه غلاه شيني كي تكل للتوافين وفوق كوكو ما دكا نصورة كوكو ما قصة صورة لابان صورة لأي كي تكل للتوافين وفوق عبد الله بن عباس yace yani dukkanin surar ce tana an sabko ta a cikin littafin farko suhuf ibrahim wa musa wada wa abu aliya yace kista ta sura ita ce aka sabko ta an yi bayani akan surar littafin farko an yi bayani akan surar kista surar al-allama ibn jarir at-tabari ya shugaban mufassiri mai manya yana babba daga cikin manyan malaman tafsiri ibn jarir at-tabari yace tun daga qad aflaha man tazakka ayoyin guda hudu sune wanda an ambata su a da yake suna al-tawhid farko al-mim kuma ya kasance surace su kutum ga baki daya kissar surace tun daga qad aflaha man tazakka ne zuwa karshe kuma ya kasance al-mim da inna hadha sai musamman menene ina yake komawa haza da mirin nan yana koma zuwa ga surar gabaki da ko kuma yana koma zuwa kissa ta surar ko kuma yana koma zuwa ga labarin da ya shahi kada abin hamanta zakka zuwa kishi wada ibn kasir shi ma ya karfafa magana ta ibn jarir tabari shi ne tun daga kada abin hamanta zakka har zuwa ayoyin guda hudu da aka wadi bayan ta كذا قد أفلح حمد تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى شين أول ابن جرير الطبري ابن كثير يكي سكيل لتوافن فرقه إن هذا للي ونا لفي الصحف الأولى تبقى سياة كم لتوافي نفرقه وسيدة بتكنسو شين صحف إبراهيم للتافين إبراهيم وموسى للتافين النبي إبراهيم للتافين النبي إبراهيم من صحف ذامته عند أبا أمبا تعمل وسوليش littafi kuma na annabi Musa shine at-taura wasu malamai suka ce la annabi Musa yana da at-taura kuma yana da wasu suhuf daban masu daban kansu al-muhim dai sabani ne wanda kusan bayyana yani amfani da fa'il akan shi al-muhim shin suhuf ne daban masu daban kansu na annabi Musa a ciki aka ambata ko kuma at-taura littafin annabi Musa a ciki ne aka ambata wanda makamantan wannan yani ayat ayoyin nan guda biyu sun kasance a cikin suratul najm Allah madaukakin sarki ke cewa am lam yunabba
bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa
na'am sai ka karanta duk hakan shi almin am lam yunabba bima fi suhufi Musa ya karanta duk tunda ko kama karanta dan mu ji kissar da take shi na'am fadda
Allah tazir wazira Allah tazir wazira wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa
هلك. shine a wannan sura ta zaji Allah madaukakin sarki ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi wafa shin ba a bashi ba labari da abin da yake cikin yani littafin annabi Musa wa Ibrahim allazi wafa da littafin na annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawarin Allah da sauran labarin da aka wahi Allah madaukakin sarki ya wadi ababan da suka zo a ciki kenan makamantan shi wadan almin wannan shine takaice yan uwa abin da ya sara na tafsiri na wannan shekara na wannan azumi shekara 1445 na wannan azumi wanda za mu tsaya a yau insha Allah wanda mun kama tun daga suratul qadr mun kawo har zuwa karshen yani suratul a'la insha Allah abinda muka yi na tafsiri cikin wannan kwanakan guda kusan 17 ko 18 Allah sai ya mishi albarka Allah sai ya kance mai amfani ne a gare mu Allah sa ya zamto hujja ne namu zuwa ga shiga aljanna ba hujja bane ba kan mu sannan kuma a taice dai yan uwa tafsirin mu dai mun yi bakin gurgudo kokari wajen bayyana ma'anar aya da kuma alaƙar ta da wasu ayoyi ko kuma wani hadisi wanda yazo sannan kuma allo da taswirin abin da yake cike na tarbiya ta musulunci da wa'azi da fadakarwa abinda muka yi Allah sai ya cikin mizan na hasata mu abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya gafarta mana sannan kuma ɗan uwa malaman tafsiri suka cewa shi tafsiri shine kokarin bayyana ma'anar aya ko kuma ayoyi daga cikin alqur'ani mai girma daidai gurgudan fahimtar wannan mutumin zai tafsiri bisa kan abinda ya dogara na masadi zai iya yin kuskure a wajen tafsiri zai iya yin daidai in ya yi kuskure ya nemi Allah ya gafarta mashi in ya yi daidai kuma ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yi mishi dangantakar ya ba shi dadan wannan sannan kuma lokacin da mu mance wannan watan da muke ciki yana daga cikin maqasid din wannan watan a raya shi da karatun alqur'ani imma tilawatan imma da yake wa suna jirasatan wa imma ta'liman a raya shi ana so a raya wannan wata to shi yasa za mu ga malamai a ƙasar Hausa suna ƙoƙarin tabbaka wannan sunna raya karatun alqur'ani a raya wannan watan da karatun alqur'ani daga cikin tafsirin alqur'ani kuma muka yi ƙoƙarin da yin amfani da wannan dama a wannan masallaci wanda kusan wala Allah karo ne na farko aka yi Allah sai ya kasance fatihatu khairi ne buɗewa ce aka yi da alkhairi wanda za a ci gaba sannan kada mu mance shi malam wanda shine imamin masallacin malam kabiru shine dai baya imam malam kabiru shine baya a wajen wannan tafsirin ya tabbata wanda daga farko shawara ɗan uwa akan ayi ko ka ayi da sauransu almin dai malam ya karfafa akan ayi kokarin yi Allah saka mishi da alkhairi Allah sai ya mishi albarka sannan kuma malam bashir wanda shine mai lura da makaranta ta jikin masallaci shi ma na daga cikin wanda suka yi kokarin dai tabbatar da an yi wannan tafsiri sannan kuma yan uwa masu yada wa'azi da sauran kuma yan uwa masu hadarta makwabta wanda sauti yake kai musu da masu kokarin attara guri da tsare-tsare kamar su malam Yusuf Ahmad da sauransu Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma wanda suke kokarin yani tsara wasu ababe wanda zai kara nashata gurin tafsiri Allah sai ya musu albarka Allah sai ya musu alkhairi insha Allah wannan mabudi ne na alkhairi bi iznillah Allah ya bamu damar raya wannan masallaci dukkanin azumi in ya zo da irin wannan karatun sannan abinda muka yi wannan shekara Allah maɗaukakin sarki sanya ya kasance dalilin shi mu samu alkhairi na duniya da lahira Allah ka kare mu daga azaba ta wutar jahannama Allah ka sanya ya kasance wannan karatun da muka yi sababi ne ya shiga mu aljanna ya Allah maɗaukakin sarki dukkanin mu bayinka ne muna da buƙatu zuwa gare ka Allah ka biya mana dukkanin buƙatun mu na alkhairi Allah dukkanin mu bayinka ne muna da buƙatu zuwa gare ka Allah ka biya mana dukkanin buƙatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka ya Allah mawatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka rahmace su Allah sa kwanciya huta ce ya Allah muna roƙonka ya Allah mu da muka yi saura Allah ka tabbatar da mu akan addininka Allah ka kiyaye mu da bata, Allah ka kiyaye mu da fadawa hanyar da ba ta yi ba ce. Ya Allah muna roƙa, ya Allah wannan ƙasa ta mu, Allah ka kare mu da ita. Allah ka zamanar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa. Allah ka kare mu da dukkanin fitintunu da yaƙi da harhare da ake tunkara wannan ƙasa da ita. Allah ka kare mu. Shugabannin mu Allah ka kare su. Allah ka ja makwarkwatar kansu zuwa ga ayyuka na alkhairi. Allah ka sanya su akan turba ta alkhairi. Allah ka ƙara ma musulmi ƙarfi da ƙarfi, musulmi da musulunci ƙarfi a wannan ƙasa ta mu da duniya gabaki ɗaya. Ƙasashe na musulmai da suke cikin tashin hankali, Allah ka kama musu, Allah ka agaza musu. Ya Allah muna roƙa, ya Allah ka buɗe mana hanya ta fahimta addininka, ka ba mu ilimi mai amfani, ka nesantar da mu da dukkanin ilimin ba zai amfane mu ba. Ya Allah muna roƙa, ya Allah ka mana dangantakar a wannan azumi. Allah ka biya mana dukkanin buƙatu na alkhairi. Allah ka sanya mu kasance muna daga cikin intattu daga shiga wutar jahannama. Allah ka sanya kasance makoman mu da matabbatar mu ita ce aljanna. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jai. Na'am. Daren da laylatul qadr. Na'am. Jai da alamomi hal daren laylatul qadr tana da alamomin da ake ganewa. Shi dai daren laylatul qadr da akwai alamomi wanda sun tabbata a hadisi manzo Allah ya yi bayani, bal wasu ayoyi na alqur'ani sun yi ishara akan haka, da akwai alamomin da ba su tabbata ba, da akwai alamomin da a daren ake ganewa, da akwai alamomin da bayan daren ake ganewa in rana za ta mutu. Alamomin da ake ganewa a daren shi ne za ka ji aminci a zuciyarka kai mai ibada, ba mutumin da zai je yana kalle ka da sauransu, don kan mutum ya ce bai ji ba, mutumin da yake ibada yake raya daren a zuciyarka kai za ka ji alamun nutsuwa da kwanciyar hankali da inshirahi sadar da son yin ibada da lazzatar ibada, haka da wani suka ce da lazza ta ibada, daɗin ibada da ɗanɗanon ibada a daren za ka yi. Sannan kuma zo za ka ji aminci, dare ne ya sha bambam, in a cikin zafi ake za ka ji yanayin ya canza, in a cikin tsananin sanyi ake za ka ga sanyin ya daidaita. Salamun niyya, dare ne mai aminci hatta matsalar fajiri, tun daga fadawar rana har zuwa ketowa, tun daga fadawa me yake suna rana har zuwa ketowa alfajiri, to a wannan daren za ka ji aminci. Wa da akwai aminci, da akwai kuma mainan kalbi, zuciyarka za ka nutsu. Sannan kuma da akwai lazzatul ibada, daɗin ibada, za ka dinga jin daɗin ibada da karshe. Sannan kuma yana daga cikin alamomi malamai suka ce mutumin da ya kwanta baicin ya yi ibada ya kwanta ya mawalki, wannan dare laylatul qadr ne, bishara ce lalle laylatul qadr ce. Ko kuma kafin ka kwanta, kafin ka fara ibada ka kwanta bacci kai mawalki, laylatul qadr ce, laylatul qadr ce. Wadai duka yana nan daga cikin alamomin da a daren ne ake gane. Washe gari kuma hallo, bayan laylatul qadr rana za ta fito me yake suna la shu'a laha, batta da farfaɗi, batta da ƙarfi, za ta fito matsakaiciya da rauni rauni, batta da hasken da ya wuce iyaka mai ƙuna, za ta fito matsakaiciya washe gari. Wadai da akwai sauran wannan abin da ya tabbata, da akwai sauran me yake suna alamomi wanda su ba su tabbata ba, a dinga cewa a daren wannan karnuka basta da yake suna basta yin haushi bai tabbata ba, ta ko kuma a dinga cewa yani gidaje da bishiyoyi da komai za su yi sujjada, duka wannan bai tabbata ba. Wadda wayannan duka ba su tabbata ba, suna da yawa dai wanda khurafat ne mutane suke kawo, amma wannan shi ne kawai menene, kai mai ibada, kai mumuni, ka duba zuwa ga halin karan kanka, kai da kanka za ka samu gamdakatar da wannan wunin a zuciyarka, za ka ji imanin nutsuwa da kwanciyar hankali. Sannan kuma lo za ka ga wannan daren yana da aminci nutsuwa, kuma lo za ka ga matsakaici ne, halin shi matsakaici ne, ba zai ba ba sanyi ba, matsakaici ne. Sannan kuma lo za ka samu lazzatul ibada, daɗi na ibada, da sanyin ibada, da kurajin ibada, da mai da hankali a kan ibada, za ka dinga jin daɗi, yadda ka san ana sa masu kari a bakin ka ko zuma. Washe gari kuma hallo, rana ta fito yani da'ifa, tana da rauni wannan su ne alamomin da suka tabbata da kuma alamomin da suka tabbata amma dai waɗannan alamomin da ake cewa kare bayya haushi da yake da suna dukkanin gidaje da yake da suna bishiyoyi da abu masu tsawo duka za su yi sujjada duka wannan bai tabbata ba da kuma an kasancewa idan ka idan daren ne ka kada ne za mala'ika zai zo ya ce maka me kake so a baka da sauransu ko kuma rana ko wata zai wuce ya ce ma me kake so duka wannan khurafat ne abu ne wanda bai tabbata ma an za Allah biya min sultan abin da muka faɗi daidai Allah sai ya saki mizanin hasanatun mu abin da muka yi kuskure Allah ya faɗa mana da mun so yau da tafsiri da kamun ba yau da mun yi muhadara akan kusan ababe guda uku amma dai abin da muka faɗi dai ya isa ishara akan haka da mun so mu yi magana akan itikafi da hukunce-hukunce shi da kuma layyatul qadr da abin da ya shafi hukunce-hukuncenta da kuma zakatul fitr amma kuma alhamdulillah suratul qadr mun yi bayani akan layyatul qadr sannan kuma da akwai lokaci da aka tambaya akan itikafi mun wasafa ladabbukan shi sannan kuma yau an yi magana akan zakatul fitr hadafin mu ya cika Allah ya taimaka Allah sai alkai abin da muka faɗi daidai Allah sai ya saki mu zai tsaka mu kana da mun kawo aiki Allah ya taimaka.